sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM dake birnin Yamai. Za iya kama mu Alpha Radio dake kuma siya kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 9 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Nigeria ya tabbatar da rahotannin da ake ta musantawa cewar an kori wasu ma'aikatan ofishin mataimakinsa wato Professor Yemi Osinbajo. Sannan kuma za ku ji ta bakin wasu mazaunan jihar Lagos bisa kan wannan lamarin. Bayan haka kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wani.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Madugun ɗan adawa ƙasar Cambodia Sam Ranzi dake gurin hijira wanda ya alƙawarin komawa Cambodia yau Asabar daga birnin Paris don bikin zagayowar ranar samun ƴancin ƙasar bayan shekaru 66 ya isa ƙasar Malaysia yau amma bai koma Cambodia ba bayan watannin da aka kwashi ana raɗe daɗin zai koma da kuma ƙaruwar tashin hankalin da aka samu a ƙasar. Ranzi muƙaddashin shugaban jam'iyyar National Rescue Party ta Cambodia ko CNRP a takaice. A baya ya ce zai koma Cambodia don ya farfado da tsarin demokradiyya a ƙasar. Ya yi kira ga 'yan ƙasar da ke aiki a Thailand da su haɗu da shi a lokacin da zai ƙetare iyaka daga Thailand zuwa Cambodia. Ko da yake gwamnatin Thailand ta nuna alamun cewa zai yi wuya ta bar Ranzi ya shiga Thailand saboda dalilan tsaron ƙasa. Jim kaɗan bayan sanarwar da ya fidda an samu ƙaruwar tashin hankali a ƙasar inda ko dai aka kama magoya bayan jam'iyyar adawa da yawa ko kuma aka matsa masa lamba a kan su faɗi cewa sun aikata laifuka ko kuma su furta yin watsi da jam'iyyar ta CNRP an dai tsaurara matakan tsaro a ƙasar a yau Asabar. A yau Asabar din dai kotun kolin kasar India ta ba mabiya addinin Hindu wani fili da aka yi ta takaddama a kansa abinda zai sa yanzu a fara gina wani wurin ibada a garin Ayodhya dake arewacin India inda wasu tsagera mabiya addinin na Hindu suka lalata wani masallaci sama da shekaru 25 da suka wuce din a karni na 16 dai aka gina wannan masallacin. Ba tare da wata jayayya ba hukuncin da aka yanki akan ɗaya daga cikin daɗaɗɗiyar takaddamar da aka yi a ƙasar tsakanin bangaren 'yan Hindu da Musulmai. Kwamitin alƙalan da suka yi zaman yanke hukuncin su biyar ya ba da umarnin a ba bangaren Musulman wani fili daban don su gina masallaci a wurin. A shekarar 1992 ne aka fara takaddamar da aka kwashe shekaru sama da 20 ana yi akan eka 2.77 na fili inda rushe wani masallaci a wurin ya haddasa tarzomar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 2000. Shugabannin Hindu da na Musulman yankin sun jaddada yin kira akan tabbatar da zaman lafiya da kuma kulla dangantaka mai kyau bayan da aka sanar da yanke hukuncin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister ƙasar Pakistan ya gaida ayarin farko na mabiya addinin Sikh daga India da suka yi amfani da damar bi ta wata hanyar tsallaka iyaka ba tare da takardar visa ba don su kai ziyarar ibada a ɗaya daga cikin wurare masu tsarki na mabiya addinin. Imran Khan ya bude kofar hanyar tsallaka iyakar a yau Asabar yayin da dubban 'yan Sikh ke sa ran kai ziyara a wurin ibadar Kartapur, wuri na biyu mafi tsarki a addinin Sikh. Kartapur shine wurin da aka binne guru Nanak Dev wanda ya kawo addinin Sikh. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Malam Garba Shehu dai ya fitar da sanarwa da ta tabbatar da lamarin cewar an yi korar ma'aikatan gwamnati, amma fa ba da wani niyyar cin zarafin mataimakin shugaban kasar ba. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aika mana daga Abuja.
A Najeriya, bayanai da dumi-dumin su daga fadar gwamnati sun ce gwamnatin Shugaba Muhammadu Buhari ta amince a karo na farko cewa lalle tana rage ma'aikata a fadar gwamnati, musamman ofishin mataimakin shugaban kasar Najeriya, wanda bayanai suke nuna cewa akwai mutane da yawan gaske da ke aiki a ofishinsa fiye da waɗanda ke ofis ɗin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Tabbacin wannan labari na cewa lalle ana yin wani garan bawul wanda ya kai ga rage yawan ma'aikata a fadar gwamnati ya fito ne daga wata sanarwa ta musamman da Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya tabawa hannu kuma aka rarraba wa manema labaru, inda yake cewa lalle akwai wannan canje-canje, amma irin wannan canjin da ake yi bai da wata nasaba da wata husuma wani kace na ce da ake zargin akwai tsakanin ofishin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da na mataimakinsa Professor Yemi Osinbajo. Sanarwar ta Malam Garba Shehu ta ce lalle gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta dade da yin wannan tsari na rage yawan ma'aikata, ba ofishin shi kanshi mataimakin shugaban kasar ba kawai, a'a har ma da fadar shugaban kasa shi kansa, inda bayan da aka rantsar da shi akwai ma'aikatansa da yawa da ba a saki ba su damar dawo su yi aiki ba. A matakan da ake dauka na rage yawan ma'aikata domin tsarin aiki na gwamnati ya tafi daidai cikin natsuwa ba tare da hannuwa da yawa suna ji gwalgwala shi ba, to irin wannan tsari ne kamar yadda sanarwar ta Malam Garba Shehu ta nuna ya sanya ake daukar irin wannan matakai na rage yawan ma'aikata a ofishin mataimakin shugaban kasa ba tare da niyyar cewa ana so a kuntata masa ko nuna masa rashin iko ko rage mashi karfi ko ma tozarta shi a idon jama'a, sabani yadda waɗansu kafofin watsa labarai suke ta bazawa tun farkon wannan makon. A ƙarshe sanarwar ta Malam Garba Shehu ta fito fili ta nuna cewa ayyukan da ake a gwamnatin tarayyar Najeriya na haɗin kai ne tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Professor Yemi Osinbajo, kuma babu wani dalili ko hujja da za a kawo ni kace na ce ko a yi zargi cewa wai ana zaman doya da manja tsakanin shugabannin guda biyu. Musamman Malam Garba Shehu ya ce a sanarwarsa, wannan mu'amala da aka sani tsakanin shugabannin guda biyu ta aminci da ƙauna da yarda da juna da baiwa juna shawara domin ƙasar Najeriya ta ci gaba, wannan tsarin ne ake akan shi ba tare da wani canji ba. Ga alama da za a cewa wannan bayanin na Malam Garba Shehu ya zo tamkar ihu ne bayan hari, domin ko da yake sai yanzu ne gwamnatin ta ba da tabbacin aikuwar wannan canje-canje ko rage ma'aikatan da aka dade ana magana yi, kafin bayanin ya fito an ba da damar yin kace na ce da yawa da yin batanci, wanda watakila wannan sanarwa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da ta amincewa da cewa ana wannan rage ma'aikata ba lalle ne shi tasiri wurin karkare ra'ayi da tunanin waɗansu 'yan Najeriya dangane da zuwa irin na takon saka tsakanin shugabannin guda biyu ba. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. To a yayin da ake ci gaba da takaddama tsakanin bangaren shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari da kuma bangaren mataimakinsa Yemi Osinbajo, lamarin da ta kai ga sallamar wasu ma'aikatan mataimakin shugaban kasar, wasu mazaunan Lagos wato jihar da mataimakin shugaban kasar ya fito sun tofa albarkacin bakin su game da wannan kace na ce din. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aika mana da rahoton.
a yanda 'yan Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da takaddamar da ya kunno kai bayan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tafi kasar Ingila ba tare da ya mika ragaman mulki ga mataimakinsa Professor Yemi Oshibanjo ba, tare kuma da soke wasu mukarraban mataimakin shugaban kasan daga kan karagan mulki da aka yi a kwanan nan. Na ji ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos, wato jihar da mataimakin shugaban kasa ya fito, domin jin ta bakin su game da wannan mataki da ake dauka a fadar ta shugaban kasa.
Irin fahimtar da muka yi wa magana, muka gani ta gaskiya mun ga matsaloli waɗanda ba mu expect su faru ba. Saboda na farko, duk lokacin da Buhari zai yi tafiya a waje, yakan ban ma mataimakin sa riƙon kasa har ya tafi ya dawo. So abin mamaki wanga tafiyar da zai yi ya je ya tafi a ba tare da ya ban mai riƙon kasa ba, kuma har yake ya samu wata doka a waje. Kuma na gani a paper shi National Chairman na APC ka cewa Buhari yake iya leading din Najeriya a kowace ƙasa a duniya ba tare da kaga, it means in har zai iya wagana magana a lokacin babu hode ta ba, to tabbas akwai abin da ya faru tsakanin su.
Actually ra'ayina shine lokacin da Buhari yayi mulki na farko ya ba Usubanjo karfi wanda yake ba taba yin gwamnati irin sa ba, yadda kenan yayi fili cewa Usubanjo ina ciki wanda suke da biyayya, ina da biyayya da shugaban kasa, ina respect na shugaban kasa. Saboda haka Buhari ya nuna siyasa cewa shi zai ya yadda da Usubanjo da ya tafi kasa sai waje sai ya bar mai kasan wanda yake bai taba faruwa a siyasace ba a Najeriya ba, bai taba faruwa ka ba, yasa wannan yadda kansa. Bai da ya tafi akwai wasu abubuwa da ya faru kamar sakin na Muhammad Daura da ya ba karfi da ya ba Usubanjo, shi sai ka da wannan karfi da ya sakin Muhammad Daura. Saboda ga cewa akwai wasu abubuwa gashi kai zake ji a lokaci
ni kamar wasu abubuwa ne ke faruwa da shi baba Buhari bai taba tsammani zai faru ba, shi yasa ya janye ga abun. Yanzu ina ganin shi ma yayi abun kuma ya san cewa abun yayi daidai, kuma ni a ra'ayina ina gani yayi daidai saboda shi ya san abun da yasa ya daina.
A ra'ayina baba yayi daidai da ya hana shi, saboda da gwamnatin ta baya sai ga shugaban kasa ya samu matsala da mataimaki har abun ya kai kora, har abun ya kai dauri, amma kaga yayi masa daidai ya hana masa kujera kawai. Amma duk da haka suna tare, kaga bai mutsunta ta ba, amma ya zama da shi, amma wancan alkawali babu yanzu tsakanin su, amma akwai mutunci.
As a president, no one is perfect, but you need to seek advice. Now, if Buhari leave the country, the vice president is in charge.
Wannan malami yace a matsayinsa na shugaban kasa babu wanda za a ce ya iya komai, kamata ya dai ya koyo yadda ake gudanar da harkokin mulki. Mun san shugaban kasan yana iya bakin kokarin sa na gudanar da harkokin mulki, to amma bai kamata a dora wa shugaban kasan laifi ba a wannan al'amari shi kadai. Yanzu dai a yanda ake ci gaba da takaddama tsakanin bangarorin biyu musamman ma ta fuskar siyasa, 'yan Najeriya sun zara ido su ga yadda za ta kaya, a yanda wasu ma tuni suka fara zargin fadar ta shugaban kasa musamman ma dai mukarrabansa da neman kwace mulki daga hannun mataimakin shugaban kasa, abinda kuma sarrafa fadar shugaban kasa ta hannun kakakin fadar Malam Garba Shehu ta musanta, tare da jaddada matakin da aka dauka da cewa yana bisa ka'ida, ba kuma an dauke shi bane domin cin zarafin mataimakin shugaban kasa. Babangida Ibrahim, murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. Masu saurare, kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kafafen labaru sun fito da jerin sunayen mutum 35 da shugaba Buhari ya amince da sallama su daga aiki daga ofishin mataimakinsa Yemi Oshibanjo. Ministan sadarwa Isa Fantami ya ce wa mamurci kamfanonin sadarwa su rage kudin hawa yanar gizo.
Wannan shi yake promoting abin da muke kira digital economy din, encouraging masu aiki da abusu ya waita.
Biyo bayan hana sauke fetura gidajen man kan iyaka tsawon kilomita 20, dan majalisa Sada Sole Jibiya ya ce ba haguwar dabara ce.
Shin mutanen da Allah ya halicce su kan bodojin Najeriya ba 'yan Najeriya bane, tsawon rayuwa zai mutane idan hukumar custom tana son ta yi aikin ta ba sai ta hana wannan ba.
Hukumar Alazai ta fara shirin haji mai zuwa da matakan hana cinkoso a tantunan muna. Shugaban hukumar Barista Abdullahi Muktar ya ce dama da Alhazai yake zama.
Tunda an samu ma a nan muke zo ne dan ba ai ba za mu koka kuma mun samu hukuntan da zamu kira mu ce ba ai kaza ba kuma wannan shine irin tarbiya da kuma umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ni ya kira ni ya bani.
Gwamnatin Najeriya ta ayyana Litinin mai zuwa a matsayin hutun Maulidi. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Sani Isa, babban limamin masallacin Waf Road a Kaduna, da kuma Professor Dauda Ishaya Ikara, shi ma daga Kadunan, wanda zai kammala jawabin da ya fara makonni biyu da suka gabata. Ga Sheikh Sani Isa.
Assalamu alaikum. Jama'ar Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa, musulmi da Kirista da ma wanda ba musulmi ba ba Kirista ba amma kuma gashi dan kasa ne, yana da haƙƙi, yana da ƴanci na yayi abin da ya dace don tahiyar kasa da kyawo, kamar yanda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawashi. A wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki cewa jama'a mu zauna lafiya. Shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lafiya, amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da ke wuyanmu ko ko nauyi da ke wuyanmu na ƙara tabbatar da zaman lafiyar nan. Malamai da nasu, sarakuna na da nasu, shugabannin kabilu da shugabannin al'umma, duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana, yana da aikin da zai a samu zaman lafiya ya karhafa. Kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa. To kaga irin wannan muke so 'yan Najeriya su farka su waye, dan Arewa ne, dan Kudu ne, dan Ina ne, duk ba shine matsala ba. To kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin Sardauna, wanda zai yi ministocin shi su Sunday Awone, Kirista Bayarabe yayi ministocin shi su da sunan wanda bazan tsoro sunan su ba, wanda duk kiristoci ne, amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi kin ake bukata, to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne. To dan Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau. Yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin tsatace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba, ba akan dacewa ba. To wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amso su, malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu, ma'ana suna da fahimta iri biyu. Wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai, nan abin da ya faru ba a kyale shi. Wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin. To amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayin su da fahimtar su suna cewa a'a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim. Me raddul mazalim? Amma da dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi. To tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya, don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima, don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa, to in an so wannan kuɗi aiko daidai ne. Iyaka dai mutum muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi, a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin, dukka a bi a hankali da EFCC, ne a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata, a yi abin kawai tsakani da Allah. To in an yi haka, to zai tsare ka'idar albarka addu'ar da mutane suka ta yi baya. Wannan shi ne magana.
Shi ko Professor Ikara ya kammala jawabin nasa ne da cewa
ya kamata mu duba ya dukkan mu fa mun da ƴan uwan juna, saboda haka yaushe a kullum ya kamata a ce manomi da makiyayi sun haɗa kai tare domin dukkansu al'amuran noma suke yi. Ai shi yasa ko Bature kankiya kai aikin noma, noma da kiwo, domin kiwon nan shi ma yana cikin ɓangaren aikin noma. Haka kuma shi noman kan shi duka yana tattare da kiwon mutum, kuma kowanne na buƙatar kowa a kodayaushe. Saboda haka ni ina ba da shawara da dukkan manomanmu da makiyayenmu a cikin ƙasarmu ta Najeriya, musamman arewacin Najeriya, da haka kai ya nuna lafiya, mu fahimci juna. Shi manomi ya daraja makiyayi, makiyayi ya daraja manomi, kuma ji irin abubuwan da za su riƙe kawo da suna a tsakani, musamman ala misali bai kamata a ce makiyayi ya ɗauki shanunsu a san darajar noma, a san darajar amfanin gona, a san wahalar da ake sha a noma, ya ɗauki dabbobin su ya tura su a cikin gonar manomi don su cinye masa amfanin gonar sa ba. Kaga wannan bai daidai ba. Idan an yi wannan, shi manomi yana kallon to ba shi da abinci, dabbobin sun cinye gonar sa, ba abin da zai ciyar da iyali, kullum zai dai shigo cikin gida hannu rabbana ba wani abu, ba kayan su fanto. Kaga a nan dole ne hankalin manomi ya tashi ya fara shi kuma da shi makiyayi. Kuma makiyayi yana gani ai da dabbobin nan fa duka layar da kake kam ta dogara domin a dabbobin nan yake samun kuɗin abinci an tafi nema bayan ake sayan abinci a ci a dabbobin nan yake kira a dabbobin nan suke yin komai ma a nashi da shi ya dogara tun da ba noma ake yi ba na gona ta da za ka sai ka ga yana gani ai duk lokacin da manomi ya taɓa dabbobin nan kamar ya taɓa ransa ne. To kaga kowa ya san muhimmanci kowa kuma kowa na da muhimmanci saboda haka ya kamata a haɗa kai a daina yin abubuwa da za su zama sanadin kimiyya a tsakanin manoma da makiyaya a cikin ƙasa a haɗa kai da zauna a tattauna a fahimci juna da abubuwan da za su kawo rikici manomi da makiyayi su kiyaye su don samun zaman lafiya ingantacce a tsakanin manoma da makiyaya. Ina ga idan aka yi haka nan gaskiya zai taimaka sosai musamman wurin tarurruka. Ya kamata a ce akwai ƙungiyoyi da suke na haɗa kan manoma da makiyaya gaba ɗaya da kuma ɓangaren aikin noma a koyaushe a ci gaba da wayar da kan manoma da makiyaya wato kamar ɓangaren agricultural extension services da ake kira wato ɓangaren da ke wayar da kan manoma kan dabarun noma kan dabarun kiwo kan kuma abubuwa da za a yi don samun zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Ina ga in aka inganta wannan ɓangaren ina ka samar da jama'a aka ba su training suna zagayawa suna wayar da kan manoma da makiyaya akan amfanin zaman lafiya tsakanin su da dangantaka mai kyau ina ga wannan ma zai taimaka sosai da sosai saboda haka ya kamata ma'aikatan ɓangaren noma na dukkan gwamnatocinmu na arewa yi la'akari da wannan don haɓaka ɓangaren agricultural extension services domin a rika wayar da kan manoma da wayar da kan makiyaya ta wajen rediyo ta wajen tv ta wajen zuwa a yi magana da su fa'akarwa da sauransu domin su haɗa kansu a daina rikici a daina kuciya manomi ya daraja makiyayi da dabbobin su domin a samu zaman lafiya ba tare da ana rikice-rikice ba. Sannan batu na biyu da wato muhimmancin zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista a arewa ina ganin dukkanmu mutum mu duba fa mu ga ɗan adam ne tushenmu ɗaya Allah ya halicci kowa yana buƙatar kowa domin inda ubangiji Allah yana buƙatar ya halicce mu duka jama'ar Najeriya da arewacin Najeriya da zama masu addini guda ɗaya zai iya fa ba wanda zai iya hana shi domin Allah ba wanda zai iya hana shi abin da zai yi saboda haka tun da ya halicce mu haka da bambancin mu asali bambancin fata bambancin addini bambancin yare da sauransu da ya kamata mu yi la'akari da waɗannan abubuwan da gane cewa to Allah dai mai girma mai komai shi ne ya kaddara za mu zama haka saboda haka abin da ya kamata mu yi don manta da bambance-bambancen mu ko na addini ko na yare ko na wani abu ko jinsin fata mu haɗa kai gaba ɗayanmu da zamana mu bauta wa Allah da gaskiya da kuma zaman lafiya tsakanin mu, kaunaci juna a tsakanin mu. Idan muka fahimci waɗannan abubuwan, ne ina ga ya ku taimaka mana mu yi zaman lafiya tsakanin juna a cikin ƙasar mu da kuma arewacin Najeriya. Sai ji Allah ya taimake mu.
Nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. A madadin wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka baiwa.
Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki.
Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsuntsiya madarinmu ɗaya, mu dunkule guri ɗaya, to dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma.
Da kare haƙƙin ƙananan yara.
Magogo yana luwaɗe da mu. Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai ya yi da wani.
Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa.
Wannan magana ta Habiba. Ni isiya kuna riga na ɗaukowar raina, in zai yi ne da nama na ya bani yata.
Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali.
Fiye da mata da maza 4,000 ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa.
Gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama.
Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun shi zahi, mu a sunan iyaye, a sunan masu kare haƙƙin yara da mata. Yau mace a ce an raba ta da ɗanta, ko yau ɗa an raba shi da uwar shi. Ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke.
To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karin a takaice. Ce 'yan sanda a biranen Bolivia da yawa sun raba gari da gwamnatin kasar, maimakon su mara mata baya sai ma suka haɗa kai da masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a jiya Juma'a. A watan da ya gabata ne aka fara gangamin nuna ƙin jinin gwamnatin sakamakon zaɓe mai cike da takaddama da aka yi kwanan nan a kasar, wanda ya sake ba shugaba Evo Morales wani wa'adin mulki karo na hudu. Kafar talabijin ta nuna yadda 'yan sanda suka gaisa da masu zanga-zangar a jiya Juma'a a La Paz, babban birnin kasar, bayan arangamar da suka yi da masu zanga-zangar kwanaki uku da suka gabata. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ba da rahoton cewa wasu 'yan sandan a birnin La Paz sun koma ofisoshinsu don kaucewa wata arangamar da masu zanga-zangar, waɗanda da ƙarfi suka danga faɗin 'yan sanda abokanmu ne, jama'a na tare da su. Madugun 'yan adawar ƙasar Cambodia Sam Rainsy da ke gudun hijira, wanda ya yi alkawarin komawa Cambodia yau Asabar daga birnin Paris don bikin zagayowar ranar samun 'yancin ƙasar bayan shekaru 66, ya isa ƙasar Malaysia yau, amma bai koma Cambodia ba bayan watannin da aka kwashe ana raɗe-raɗin zai koma da kuma ƙaruwar tashin hankalin da aka samu a ƙasar. Rainsy, muƙaddashin shugaban jam'iyyar National Rescue Party ta Cambodia ko CNRP a ta ce, a baya ya ce zai koma Cambodia don ya farfado da tsarin demokradiyya a kasar. Ya yi kira ga 'yan Cambodia da ke aiki a kasar Thailand da su haɗu da shi a lokacin da zai ƙetare iyaka daga Thailand zuwa Cambodia. Ko da yake gwamnatin Thailand ta nuna alamun cewa zai yi wuya ta bar Rainsy ya shiga Thailand saboda dalilan tsaron ƙasa. To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Haidu Haili da ya hada shirin, sai kuma injiniyan namu na yau Tony. ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.